Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lol FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya, za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabu Imam Aliyu. Allah ɗaya gari bamban a ƙasar Kenya a gefe ɗaya ana murna gefe guda kuma ana zanga-zanga bayan da hukumomin ƙasar suka ayyana shugaban ƙasar mai ci Uhuru Kenyatta a zaman wanda ya lashe zaɓen shugabancin ƙasar. Angoce ne da zanga-zanga a daren jiya Juma'a a yankunan da madugun 'yan adawa Raila Odinga yake da ƙarfi. An ji ƙarar tashin bindiga a babbar unguwar marasa galihu da ake kira Kibera da ke birnin Nairobi, har da ma wasu sassan birnin inda talakawa suka fi yawa da kuma a birnin Kisimu da ke yammacin ƙasar. Shaidun gani da ido suka ce 'yan sanda sun harba barkono mai sa hawaye a wata unguwar talakawa da ake kira Matare, yayin da jiragen 'yan sanda masu saukar ungulu suke shawagi a sama. Amma kuma sabanin wannan yanayi ne a unguwanni da shugaba mai ci Uhuru Kenyatta yake da rinjaye, inda magoya bayansa suka fantsama kan tituna suna busa algaita da ake kira vuvuzela, suna kada tutoci suna murnar sakamakon zaɓe. Babban jami'in hukumar zaɓen ƙasar ya ce shugaba Uhuru ya samu ƙuri'u ko kuma ya samu kashi 54.27, yayin da abokin karawarsa Raila Odinga ya samu kashi 44.74. Akalla mutane 24 ne suka halaka, wasu fiye da 100 kuma suka jikkata, wasu daga cikin suna cikin mawuyacin hali lokacin da jiragen ƙasa na fasinja biyu a Masar suka yi karo kan hanyar zuwa birnin Alexandria mai tashar jiragen ruwa. Wasu shaidun gari da ido suka ce ɗaya daga cikin jiragen bai mutunta dokokin hanya bai afkawa ɗayan. Masu aikin kiwon lafiya da masu aikin ceto sun bi ta cikin baraguzan jiragen biyu da suka yi karo kan babbar hanyar dogon ƙasar mai tsakanin Alkahira da birnin na biyu a girma a ƙasar, wato Alexandria. Ministan sufuri na ƙasar Hisham Arafat ya isa inda aka yi hadarin jimkaɗan bayan aukuwarsa, yana tambayar 'yan sanda da kuma masu aikin ceto abin da ya faru. Shi kuma kakakin ma'aikatar kiwon lafiya na ƙasar Dr. Khalid Mujahid ya ga tashar talabijin ta ƙasar cewa an kai waɗanda suka jikkata asibitoci da suke yankin. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce matakin soja yana daga cikin zaɓi da Amurka take dubawa kan ƙasar Venezuela. Ya bayyana hali da ake ciki a ƙasar a zaman mai haɗari sosai. Trump, wanda ya bayyana haka yayin da yake magana da manema labarai a gidansa da ke New Jersey, ya ƙara da cewa hakika wannan wani mataki ne da za mu iya ɗauka. Ya ce mutanen Venezuela suna cikin wahala, suna mutuwa. Amma a daren Juma'a, ministan tsaron Venezuela Vladimir Padrino ya ga tashar talabijin ta ƙasar cewa kalaman na shugaban Amurka matakai ne na hauka. Shugaba Trump ya ce rikicin da ake yi a Venezuela yana daga cikin ajandar tattaunawar da ya yi a jiya Juma'a da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da kuma jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley. Hakanan a jiya Juma'a, shugaba Donald Trump ya ce zai yi magana ta wayar tarho da shugaban Sin ko China Xi Jinping a daren jiya Juma'a kan abin da ya kira mummunar yanayi da Koriya ta Arewa. Hakanan ya sake nana ta gargaɗi da ya kan Koriya ta Arewa kan irin barazana da take-takenta kan Amurka. Yana mai cewa idan wani abu ya faru da Guam, za a fuskanci mummunar damuwa a Koriya ta Arewa. Hukumomin ƙasar da ke Pyongyang sun yi barazanar za su harba makamai masu linzami kan yankin da ke ƙarƙashin Amurka a yankin tekun Pacific, wadda ya kasance babbar tungar mayakan Amurka. Da yake magana da manema labarai tun farko a jiya Juma'a a gidan nasa mai filin wasan golf a jihar ta New Jersey, Trump ya ce Amurka tana tunanin daukar ƙarin wasu matakan azaba Koriya ta Arewa ta kunkumin karya tattalin arziki masu tsanani. To a gurguje mun kawo muku labarin cewa kalla mutane 24 ne suka halaka, wasu fiye da 100 kuma sun jikkata, wasu daga cikin su suna cikin mawuyacin hali lokacin da jiragen kasa na fasinja biyu a Masar suka yi karo kan hanyar zuwa birnin Alexandria mai tashar jiragen ruwa. Wasu shaidan gari da ido suka ce ɗaya daga cikin jirgin bai mutunta dokokin hanya ba, inda aka tsaye da shi ya afkawa jirgi na biyu. Masu aikin kiwon lafiya, masu aikin ceto sun bi ta cikin baraguzan jiragen biyu suka yi wanda suka yi karo kan babbar hanyar dogon kasar tsakanin Al-Qahira da birni na biyu mafi girma a kasar, wato birnin Alexandria.
Labarin duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin Karamin Sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Karamin Sani kokumi ne. Madalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahoton mu na farko zai yi bayani akan illolin da cutar zazzabin cizon sauro ke kawo wa mace mai juna biyu da jaririn da take dauke da shi. Rahoton mu na biyu zai magana akan fadakarwar da jami'an kiwon lafiya suke yi a maradin jamhuriyar Niger game da hadarin kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro, musamman a wannan yanayi da muke ciki na lokacin ruwan damina. Shi ma rahoton mu na uku zai mana magana ne akan matakan da jami'an kiwon lafiya karamar hukumar Gwiwa dake jihar Jigawa ke dauka domin rage yaduwar cutar zazzabin cizon sauro. Shi kuwa rahoton mu na hudu zai magana ne akan aikace-aikacen da kungiyar HC3 a jihar Bauchi take yi, a inda kungiyar ta ziyarci karamar hukumar Gamawa domin wayar da kan al'umma muhimmancin tazarar haihuwa, wanda na ɗaya daga cikin matakan rage mace-macen mata yayin da nan ciki da haihuwa. Rahoton mu na biyar, wanda shine na ƙarshe, zai magana akan ranar kula da masu fama da cutar hanta da ta gabata. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gai da Muhammad Nasir.
Cutar zazzabin cizon sauro cuta ce da masana harkar kiwon lafiya suka ba da tabbaci tafi illa ga mace mai juna biyu da jaririn da take dauke da shi. To shin wasu irin illoli ne Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto daga Kanan Dabo.
Dr. Hawa Abdullahi ta asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano ta yi ƙarin haske akan illar da cutar ta zazzabin cizon sauro ke yi.
Idan mace tana dauke da zazzabin cizon sauro, ita wannan cuta tana illa ta kowane bangare. Jaririn da take dauke da shi tana haifar masa da illa ba kadan ba. Kazalika, ita ma wacce din take dauke da juna biyu tana samun matsala. Ga jariri a lokacin da aka dauke cikin shi ya kasance kuma cewa uwa ta kamu da zazzabin cizon sauro, to ba abu ne mawuyaci ba ce an yi barin ciki. Saboda zafin zazzabin shi yake sa a barar da cikin, kuma da kasancewar cewa su wa'annan ƴaƴan ƙwayayen zazzabin cizon sauron na cutar idan suka shiga jikin uwa, to ba a cikin jinin ta kawai suke tsaya ba, banda inda muka yi bayani na yanda ake kamuwa, suna tafiya su je su samu mabiya. Ka san mabiya ita ce wacce idan aka haifi jariri take fasa, to mabiyan nan ita ce take ba jariri abinci, ita take ba shi iska, ita take ba shi ruwa duk da sauransu. To su wannan ƴaƴan zazzabin cizon sauron na cutar sai su tattoshe wannan kofofin ta yanda jariri yake samun ruwa, yake samun abinci, yake samun iska. To sai kaga cewa da farko sai kaga an yi barin ciki. To idan kuma ya kasance cewa cikin ya dan daga yayi nisa, to me yawa ba za a yi barin shi ba, amma abin da zai faru shi ne zai kasance cewa cikin sai zo baya girma, saboda abincin da ruwan da iskar da yake samu ba sa wadatar sa. Wasu kuma sai kaga cewa lokacin haihuwa bai ba, alamun naƙuda ya zo musu, to sai a haifi ɗa lokacin haihuwar shi bai ba. Idan aka haifi ɗa ku lokacin haihuwar shi bai ba, kaga rayuwarsa tana cikin hatsari, saboda babu wata matsala da ba zai iya samu ba. To a ƙarshe ma ana iya rasa shi gaba ɗaya. To kaga irin wannan yana faruwa. In kuma ya kasance cewa a cikin ma dai yayin nisa duk wannan abubuwan sun ɗan faru, kuma still dai a ƙarshe sai kaga cewa an rasa jaririn, ya mutu a ciki ma ba a haifo shi. To kaga haka yana faruwa. Kuma ana iya cewa a'a, an haifo jaririn ma ya fito duniya, to sai kaga cewa wani jaririn yana ta zazzabi, abinda muke cewa congenital malaria, an haifo shi da ita. So ya fito da zazzabin cizon sauro a rayuwar shi, an yi gwaji za a ga ƴaƴan zazzabin cizon sauro, to sai kaga sai an yi taimishin allurai, an ƙara ruwa, an yi waye, ya riga ya fito da ita. Ko kuma a'a, ya kasance ma ya fito a hakan, ya fito duniyar, amma kuma in Allah ya yarda ƙara kwana sai kaga an rasa shi yana can jari.
Kamar yaron da ake haifa da cutar zazzabin cizon sauro, wani irin illoli take ma baya da ya rasa rai?
To rasa rai shi ne ƙarshi. Amma kuma duk wa'annan abubuwan da muka lissafa, kaga in ya fito duniya yana iya samun rashin wadatar jini, kaga shi ne babba. Kaga yaro ba wadatar jini a jikinsa, saboda idan yana fama da wannan zazzabin, yaro yana amai, kaga ba zai ma ci abinci ba. Idan kuwa babu cima mai lafiya, babu ƙoshi, to kaga duk wata cuta za ta iya kawo gudunmawa, banda shi kanshi zafin zazzabin da ba zai sauka wa yaro ba. Sannan shi kanshi zafin zazzabin cizon sauron yakan sa ruwan jikinsu ya ƙone, sai kaga yaro ya yamushe baki a bushe ko ina. In ku aka ce ruwan jiki ya ƙone, to illa ta gaba da za ta biyo baya, banda zafin zazzabi shi ne ƙoda sai ta tabu. To idan ƙoda ta riga ta tabu ba wadatar jini, ai ba za a yi fitsari yanda ya kamata. To kaga ita ƙodan nan ba ta aiki yanda ya kamata. To ga shi jari, yaro ga shi da ita uwa, duk irin wannan matsalolin suna iya samun su. To sai kaga wasu ma a ƙarshe sai an ƙare ana musu wankin ƙoda. To kaga ita ma wannan ba ƙaramin illa ce ba da take iya faruwa. To dai da makamantan wa'annan, kamar da ni bayani a baya, irin su yaro zai iya suma, ya jijjiga, daidai da makamantan.
Dr. Hawa Abdullahi ta kara da cewa saboda irin waɗannan matsaloli ne ma yasa ake jaddada muhimmancin zuwan mace mai ciki awo, inda ta hakan ne kawai za a iya magance illar da cutar ta zazzabin cizon sauro ke haifarwa. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Lokacin damina lokaci ne da sauro ya fi saurin yaduwa sakamakon tarin ruwa da ake samu a gulabe da ke jikin gidaje. Hakan yasa jami'an kiwon lafiya a maradin jamhuriyar Nijar suka miƙe tsaye wajen fadakar da al'umma yadda za su kula da muhallinsu domin kaucewa yaduwar sauro, in ji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Madajiyar muku Hadiza Jako, shugaban yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a faɗin ƙasa, ta bayyana dalilai tsara wannan taro a nan birnin Maradi.
Yanzu cikin damina muke, balewa ga jihar Maradi mun kewaye ta, mun ga ruwa ko ina, wanda ya ce ruwa ya kwanta kenan ya ce akwai sauro. Minista de la Santé wanda yake kulawa da lahiyar jikin al'umman Niger ya mun yi wajen wata uku muna shirye-shirye. Mun kewaye Niger male yara da mata masu juna biyu saboda rigakafi na masassar cizon sauro. A kula da yara, a kula da mata.
A matakan da gwamnatin Niger ta ɗauka wajen yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro, kimanin miliyan 11 na gidan sange ta rabawa talakawa, sannan kuma tsarin raba kwayoyin magani da tabbatar da rigakafi ga yara da mata na tafi. Duk da haka, madanjar muku Hadiza Jako na mai kira ga uwayen ɗaya na su nisanta da cutar zazzabin cizon sauro.
Duk inda likita take an ajiye magani wanda ya kamata a ba mutane, balle yara da mata masu su juna biyu mu aje kuma abinda ake cewa test da PCR rapid shine wanda ake diba jini a ga lalle in masar cizon sauro ce kuma duk cikin Niger gwamnati ya sa an rarraba sangaye sange wajen miliyan 11 an karaba cikin Niger kenan ya kamata gidan sauron nan da an karaba mutane su dan mai su kwantar da yara karkashin su saboda rigakafi na masasar cizon sauro akwai kuma matakai jewa da aka doka nan dai da yan kwanaki za mu fara raba magani ga yara wata uku zuwa shekara 5 na rigakafi ga wannan masasar wannan magani da za a raba duk cikin district duk cikin sassa mutane za su kewayewa a rarraba su wannan magani in yara suna shan shi insha Allah basu masasar cizon sauro kenan kiran da muke ma uwaye in sun ga minister la santé ta dauki matakai dan a kula da yara a kula da mata ya kamata mata su dora kai yara suna amsa wannan magani ana rigakafi kuma sangaye da an karaba ya kamata su ma a dora dani su ana kwana karkashin su mata masu juna biyu hallo su ma su ta likita su amshi magani duk wanda ya ce ruwa ya kwanta ya ce sauro kenan a barbaran ruwa yana kwanta cikin gidaje ana iya lokacin sai a watsar da shi in yayi yawa akwai matakai da ya kamata a dauki wannan shine muke kira balle mata tunda mace ke a cikin gida keke ganin abin da ke da kai maza kuma ku barbare haki yana hitowa ya kamata a cicire shi
Shaibu Mani murya Amurka daga Maladi Jamhuriyar Nijar
a karamar hukumar gwiwa dake jihar Jigawa ma ana ci gaba da fadakarwa domin yaki da zazzabin cizon sauro inji wakiliyar mu Halimatu Abdullahi
har yanzu cutar nan da sauro ke haddasawa ko kuma zazzabin malaria na ɗaya daga cikin cutukan da suke a sahun farko wurin illa ga jama'a kuma yake saurin kisa musamman ma ga mata masu juna biyu tare da kananan yara to waɗannan matakai ake ɗauka a yankunan mu na karkara da wasu lokutan abin yafi kamari Malam Alkasim Abubakar shine shugaban hukumar lafiya matakin farko reshen ta a karamar hukumar gwiwa daga jihar Jigawa
yayin da mai ciki tazo magana au kafin ayi mata au akwai shawarwari da su jami'an lafiya suke basu daga cikin shawarwarin shine a yanda za su biwa kansu kariya yanda cizazzabin cizon sauro ke samun su domin yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa mata da yawa suke rasa rayuwar su kuma akwai shiri da su yan malaria daga jiha da suke kawo mana net cewa dukkanin matan da suke zuwa au za mu ba su net din wannan dan ya ba su kariya kuma mu gwada musu yanda ake amfani da shi shi na din wannan long lasting net ne wadanda ake baza shi ake amfani da shi sannan kuma akwai tsari da ita jiha ta kullo da shi cewa duk wata 6 akwai rana ta masu ciki da kuma kananan yara wanda ɗaya daga cikin commodities din da ake bayarwa a wurin shi ma ana bada maganin zazzabin cizon sauro sannan kuma ana bada net haka kuma idan wurin au an zo akan auna jinin mace a gani cewa wanne irin larurai ne da ita idan larurar ta kama har da zazzabin maganin cizon sauro to akwai magani da ake ba su free akwai na kariya da ake ba su sannan kuma idan kina da cutar hailayo akwai maganin da za a baki kowane asibiti akwai WDC da aka yi masa wanda sun fito daga cikin karkara ne sune yan kwamitin asibitin duk a ƙarshen wata za mu zauna mu gaya musu inda muke da matsaloli da kuma irin ci gaban da muka samu domin irin taimakon da suke ba mu
bayanin ka ya nuna cewar kusan shi wannan gidan sauran shine babban maraga kafi to amma kuma a wasu lokutan ana samun wasu suna cewa su wannan gidan sauro ko su zafi ya dame su ko ba sa jin dadin kwanciya a ciki ko kuma dai wani abu makamancin haka
kiran da zan yi ga su mata da kuma sauran jama'a da suke magana akan cewa net gidan sauro na da zafi ko yana da wani abu ni na sani cewa akwai rashin sabuni so yayin da mutum ya saba cewa ko da yaushe idan ya baza shi zai shiga zai yi bacci a jikin sa to zai saba jikin sa ma zai iya sabawa da shi wannan abubuwan sannan kuma akwai wadanda idan an basu shi wannan gidan sauro yana dauke da magani shi wannan magani an so idan an je zaka wanke shi idan ka wanke gidan zaka baza shi yayi awa 24 kafin ka fara amfani
shin a rana za a baza ko a
yi ainuwa ake baza shi saboda haka wasu mutanen suna yin amfani da shi kafin su yi wannan abun nan so lokacin da suka shiga shine za su ji jikin su yana musu zafi amma in har ka bi ka'ida ka bi doka ta yanda aka gaya ma cewa ga yanda za a amfani da shi, tabbas za ka ga amfanin sa, domin babu wani magani na kariya na zazzabin maganin cizon sauro da ya fi shi gidan sauro. Gidan sauro shi ne abinda ba zai bar sauron ya taba jikinka ba ma, kuma sai sauron ya taba jikinka ya cije ka zai sama kwayikan da za ka shiga zazzabin nan. Saboda haka ina kira ga mutane da Allah a daure, idan an yi amfani da abin nan za mu ceci rayuka na mata masu juna, na mumuwa masu lafiya da kuma yara. Saboda yanzu babu wata cuta da ta fice cutar zazzabin cizon sauron nan da take mana illa gabaki daya.
Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Kungiyar HC3 masu fafutukar ganin an inganta lafiyar mata da ƙananan yara a jihar Bauchi sun gudanar da taron su karo na hudu a cikin ƙananan hukumomi guda hudu da suka ware domin gudanar da ayyukansu na faɗakarwa wajen inganta lafiyar mata da ƙananan yara. Amina Abdullahi Gilbo na ɗauke da ƙarashin rahoton.
Da yake bayani a cikin malaman da suka ziyarci garin na Gamawa, Malam Muhammad Sani Kobi ya bayyana yadda ba da tazara a musulunci.
Na son sanar da mu cewa zuwan mata asibiti abu ne mai kyau a musulunci, da kuma kowane irin addini abu ne mai kyau mata su tafi asibiti. Domin abin da yake faruwa a musulunci, idan mata ta haihu, Qur'ani ya ce mana za a reni yaro ne watanni 24, shine shekara 2. Kar a shayar da yaro ko yarinya ya wuce shekara 2. To ma'anar shayarwar na a musulunci shine ya ba da dama uwa ta samu lafiya, abinda aka haifa ta samu lafiya. Amma bisa al'adodinmu da muke yi, wasu sukan yaye yaro a shekara 1, wasu kan yaye yaro a wata 18, yanayin ƙarfinsa da yadda aka same shi. Saboda haka idan ba an tafi asibiti ba, da yawa ba za a samu sanin irin waɗannan matsaloli da suke faruwa ba. Misali shine mata an tana da ciki wani sa'i, in ba an yi sauri an tafi asibiti ba, da ita da abin da ke cikin ta sai a samu duka sauransu. Amma cikin ikon Allah in an tafi asibiti akan iya samu ɗaya daga cikin su ko kuma duka sun rayu. Ma'ana kaga cewa an taimakawa mata ta haihu lafiya, abinda ta haifan lafiya ita ma lafiya. Ko kuma ya zamanto matan ta riga ta san rasuwa, za a iya cire abinda ke cikin ta ya rayu ita kuma ta rasu. Ko kuma ya zamanto abinda ke cikin ta ya rasu, ita kuma a mene a taimaka mata yadda ba za ta samu rasuwa ba. Muna fata mazaje za su ba da dama don a samu ya zamanto ƴaƴansu da matansu suna zuwa asibiti domin a je a duba lafiyansu.
Malam Muhammad Sani Kobi da yake nuna jin daɗin sa kan yadda za a rinka wayar da kan al'umma, hakimin Gamawa Alhaji Adamu Abdulkadir Dahuwa.
Lallai ya zama tilas mu yadda cewa mu da aka zaba aka ce mu zo wannan ɗaki don mu saurari wannan baki, to fa ba mun zo ne kawai don mu ji abin da za a faɗa mu tafi ba. A'a, mu ma wakilai ne wanda an kira mu ne don an san cewa in mun koma gida akwai waɗanda za mu sanarwa. Muna da wata al'ada, shi yasa a kullum abubuwa suke barin mu, musamman mu da muke yankin arewacin ƙasar nan ko arewacin jiha. Abu za a zo duk muhimmancin sa, da mun tashi sai mu bar abin da aka faɗa mana abin da aka faɗa, sai mu ce a kai wannan wahala jiya ma mai aka yi, ai dama kaza ne dama kaza. A'a, ba haka bane. In dai har ka yadda cewa a cikin al'umma 10 misali sai aka dauko ka aka ce kai kadai ka zo ka wakilci wannan al'umma, to ko ba kai ka zabi kanka ba, Allah ne ya zabe ka. Kuma ka yarda cewa nauyi ne Allah ya dora ma, kuma amana ce. In ya zama ka zo ka tafi baka je ka ba da sakon da aka baka ba, to ka sani fa baka dauki ko kuma baka sauki amaran nan da aka dora maka ba.
Hakimin Gamawa kenan Alhaji Adamu Abdulkadir Dahuwa. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ranar 28 ga watan Yuli da ta gabata rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin kula da kuma faɗakarwa akan cutar hanta a jihar Neja. Jami'an kiwon lafiya sun yi amfani da wannan ranar domin ƙara ƙaimi wajen yaƙi da cutar ta hanta. Mustapha Nasiru Batsali na ɗauke da cikakken rahoto.
Masana harkar lafiyar a duniya dai sun tabbatar da cewa cutar ta hanta na ɗaya daga cikin cututtukan da ke hallaka jama'a, musamman a ƙasashe masu tasowa. Dr. Husaini Abagi, wani ƙwararren likita ne a babbar asibitin gwamnatin jihar Niger da ke Mina, ya yi bayanin abinda ake nufi da cutar ta hanta.
Ciwon hanta alal hakika ya kasance da suna ya nuna ciwon hanta. Bai ke kawo ciwon hanta din yawancin lokaci ciwon hanta din akan samu shi in mutum ya kamo da virus. Virus din kuma akwai su iri-iri. Kaman daga A zuwa E akwai hepatitis A muke nuna kiran shi a turanci hepatitis A B C D da E amma yawancin A da E matsalolin su ba da yawa amma wanda matsalolin shi yake zo da matsala da yawa shine hepatitis B da C isu akan samu su a wasu hanyoyi kaman in wani yake da shi A ya je bayan gidan sukan zauna cikin bayan gidan in anno mutum ya zai ce sarki in anno ya kama shi ya je taba wasu abubuwa gida wanda wasu za su yi amfani da in an zo an yi amfani da wannan kaman su kofi su towel wasu abubuwa haka wani zai iya kama daga wurin
shan kwayoyi barkatai da kuma shan ruwan barasa har ma da shan maganin gargajiya ba akan ka'ida ba na daya daga cikin manyan hanyoyin da ake kamuwa da cutar ta hanta kamar yadda Dr. Hussein ya bagi yayi karin bayani
akwai wasu dalilai kuma da yake kawo ciwon hanta kamar alal misali masu shan giya sosai giya yayi wai kan shafe hantan su sai su zo da ciwon hanta
haka zalika Dr. Hussein ya bagi ya ce cutar tana kama har da yara kanana a saboda haka ma yace akwai matukar bukatar yin gwajin cutar
an muka zo asibiti haka to be on the safer side sai mu ce su je su yi gwaji in mun ga cewa ko wani yana da shi cikin gidan sai mu bada shawara cewa mutanen gidan duk su ma su zo su gwaji a san in akwai saboda in an sa akwai wani in mun san wani na da shi a gida za mu iya dauke mataki da zai sa wasu ba kada su samu kun sa wanda ake kira immunization yanzu akwai vaccine rigakafi akwai rigakafi yanzu da ake yi rigakafi nan kai it can protect you zai hana ka in kamo da ciwon in virus din ma ya zo shiga jikinka ka rige kana da antibodies da zai fight against kema ka kama
Dr. Hussein ya bagi kenan na babbar asibitin gwamnatin jihar Niger da ke Mina Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
a gaida Mustafa Nasiru Batsari da wannan rahoto daga Mina jihar Niger a Najeriya Ibrahim Alfa Ahmed Gareka
masu sauraro kwata-kwata abin da zamu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya
kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri